Sashen Hausa da Muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 3 ga watan Afrilun shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Jinya, sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sai na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan safiyar, Baba Yakub makere ne tare da Sahabu Ali, zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kadan labarai.
Kasuwar hannayen jari ta Amurka ta sake faduwa ko a jiya Litinin a daidai lokacin da kasar China ta azawa wasu kayayyaki daga Amurka ƙarin kuɗin haraji. Prime Minister Isra'ila a jiya Litinin ya bada sanarwar zai jingina yarjejeniyar da kasar Bani Yahudun ta cimma da hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya na sake tsugunar da dubban ƴanci rani daga Afirka. Za a haska fitila kan dangantakar Amurka da ƙawayenta kungiyar tsaro ta NATO a daidai lokacin da shugaban Amurka zai jagoranci taron koli da ƙasashe da suke yankin Baltic a fadar White House yau Talata.
To bayan kun ji labaran duniya, za ku ji cewar wasu ɓata gari suna damfarar gwamnatin Najeriya naira triliyan ɗaya wadda take samu daga masu amfanin wayar sada zumunta ta zamani. To ko me hukumomi ke yi akan haka?
Za mu ɗau mataki a kansu na shari'a kamar yadda muka ɗauka a na baya, kuma wannan mataki mun ɗauka ne na wucin gadi ko a daina ko kuma za mu iya karɓe lasunin ma. Wannan shi ne abin da ake ciki.
‘Yan sandan jihar Kogi kuma sun sake kamo mutanen nan guda shida da suka tsere daga hannun ‘yan sandan, ciki har da mutane biyu da ake alakanta su da ‘yan bangar sanata Dino Malaye.
Nawa observation ɗin, ne fata ga duk wannan rufa-rufa ne kawai ne a dai a ce suna haka dai neman hanyar yadda dai za a gudguna wa shi sanata Dino.
To bayan haka kuma Aliyu Mustapha Sokoto na tafi da shirinsa a tsaka mai wuya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Kasuwar hannayen jari ta Amurka ta sake faduwa ko a jiya Litinin bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya fara sukar katafaren kamfanin wato kantin zamanin nan ta yanar gizo Amazon da kuma martanin China na azawa wasu kayayyaki daga Amurka ƙarin kuɗin haraji a rikicin cinikayya da ke ƙara ƙarfi. Kasuwar ta yi hasarar maki 589, ta faɗi da kamar kashi biyu. A sashen kasuwar na manyan kamfanoni kamar masu harhaɗa motoci, jari ya yi ƙasa da kashi 2.3, yayin da ɓangaren fasaha da wasu ƙere-ƙere ya yi ƙasa da kusan kashi 3. Shugaba Trump ya tasa Amazon a gaba sau 3 a baya-bayan nan cikin ‘yan kwanaki da suka wuce, kamar yadda watakila ba za ku kasa sani ba. Mai kamfanin Amazon Jeff Bezos shi ne mai kamfanin jaridar Washington Post, jaridar da take wallafa rahotanni kan shugaba Trump da gwamnatinsa, lamari da bai wa shugaban daɗi. A halin da ake ci kuma, China ta ƙara kuɗin fito ko haraji da kashi 25 kan wasu kayayyaki da ke shiga ƙasar daga Amurka. Waɗannan da kayayyaki sun haɗa da naman alade, kayan marmari da wasu kayayyaki da kuɗinsu ya kai dala biliyan 3. Ƙarin kuɗin harajin wadda ya fara aiki nan take daga jiya Litinin, a daren Lahadi ne hukumomin China suka ba da sanarwar ɗaukar wannan mataki a zaman martani kan ƙarin kuɗin fito da Amurka ta yi kan wato ƙarafa da dalma wadda ya fara aiki daga 23 ga watan Maris. Ramar gayyata tana zuwa ne a daidai kuma lokacin da zaman ɗarɗar ta fuskar kasuwanci tsakanin hukumomin ƙasashen biyu ke ƙara ƙarfi. Ko da kuwa a ƙarin kuɗin harajin da China ta yi ba zai yi wata illa ga tattalin arzikin Amurka mai ƙarfin kuɗi zambar ko triliyan 20, matakin zai yi tasiri ko jawo raɗaɗi ga wasu sassa na al'ummar Amurka. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Litinin ya ba da sanarwar zai jingina yarjejeniyar da ƙasar Bani Yahudun ta cimma da hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya na sake tsugunar da dubban ƴanci rani ko ƴan gudun hijira daga Afirka da suke ƙasar a halin yanzu a wasu ƙasashen yammacin duniya. Sa'o'in bayan ya ba da wannan sanarwar kan wannan yarjejeniya, Mr. Netanyahu ya bayyana ta shafinsa a Facebook cewa zai jingina aiki da shirin sai bayan an sake gudanar da wani nazari. Ƙarƙashin yarjejeniyar ‘yan gudun hijirar, waɗanda suka ce suna neman mafakar siyasa amma Isra’ila take kallonsu a zaman ‘yanci rani, su 10,150 za a sake tsugunar da su a ƙasashen Canada da Italiya da Jamus, kamar yadda Prime Minister ya yi bayani a jiya Litinin. Yayin da kamar wannan adadi kuma za a ba su dama su ci gaba da zama a Isra’ila. amma jim kadan bayan ba da wannan sanarwar waɗannan kasashen yammacin duniyan kama daga jamu suka ce ba su da fa masaniya game da wannan yarjejeniya galibin waɗannan ƴan gudun hijira sun fito ne daga kasashen Eritrea da kuma Sudan wacce take fama da yaƙe-yaƙe za a haska fitila kan dangantakar Amurka da kawayenta a kungiyar tsaro ta NATO a wannan makon lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai jagoranci taron kole da kasashe da suke yankin Baltic fadar White House a yau Talata kamar yadda bayanai daga fadar White House din suka nuna shugaba Trump tare da shugaba Kersti Kaljulaid na Estonia da shugaba Raimonds Vejonis na Latvia da shugaba Dalia Grybauskaitė ta Lithuania sun kimtsa su gudanar da shawarwari don karfafa tsaro cinikayya da makamashi da al'adu tsakanin Amurka da waɗannan kasashe kawayenta kungiyar tsaro ta NATO hakanan fadar ta shugaban Amurka ta ce taron shugabannin zai nuna irin nasarori da kasashen suka samu wajen cika alƙawuran bunƙasa kuɗaɗe da suka ware domin tsaro kamar yadda yarjejeniyar da aka kulla da kasashen ƙarƙashin kungiyar ta NATO a farkon kama aikin sa shugaba Trump ya sha sukar kasashe da ke cikin kungiyar tsaro ta NATO domin sun gaza ware kashi 2 cikin 100 domin harkokin tsaro labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC Watakil wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya su kai ziyara a kasashen Myanmar da Bangladesh cikin watan nan domin gane makansu halai da dubban musulmi ɗan ƙabilar Rohingya suke ciki waɗanda suka gudu daga matakan murƙushe su da sojojin Myanmar ke yi. Yanzu dai muna shirin sharuɗa da ƙa'idoji ne, in ji shugaban kwamitin na wannan wata shugabancin kwamitin na karɓa-karɓa, jakadan ƙasar Peru Gustavo Meza Cuadra ya gaya manema labarai a jiya Litinin. Kimanin tsirarun musulmi ƴan ƙabilar Rohingya su 700 ne suka gudu daga jihar Rakhine zuwa makwabciyar ƙasa Bangladesh tun cikin watan Agustan bara bayan harin da mayakan sa kai ƴan ƙabilar suka kaiwa dakarun ƙasar martanin harin ne jami'an tsaron ƙasar suka dauka wanda majalisar ɗinkin duniya ta ce an dauki gayyar da tsari wacce ta tafi daidai da ma'anar abin da littattafai suka wallafa kan abin da ake kira kisan ƙare dangi ko kawar da wata ƙabila baki ɗaya daga wani wuri sai dai jakada Meza ya ke bada wani ƙarin bayani illa kurum cewa har yanzu suna aiki kan wannan ziyara. Jiya Litinin Allah ya yi wa wani Madikizela Mandela rasuwa ta zama shugabar haɗakar yaƙi da wariyar launin fata yayin da mijinta ke tsare wadda daga bisani ya zama shugaban Afirka ta kiru Nelson Mandela ta bar duniya tana da shekaru 81. An kwantar da Madikizela Mandela a asibiti a ƙarshen mako saboda tana fama da mura kuma ta sha fama da cutar sukari ko kuma diabetes da turanci a tsawon shekaru. Da yake ba da sanarwar rasuwar ta wani taro da manema labarai a birnin Johannesburg, ministan makamashi na ƙasar Jeff Radebe ya ce Mrs. Mandela tana ɗaya daga cikin jaruman yaƙi da gwamnatin wariyar launin fata a Afirka ta Kudu.
Labaran duniya ke nan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kimanin 'yan Najeriya miliyan 150 ne suke amfani da wayar sada zumunta ta zamani kuma gwamnati tana samun kudaden shiga triliyon 1 a kowane watanni uku ta wannan hanyar. Amma bincike da wannan gidan rediyo ta muryar Amurka ta gudanar ta gano wasu ɓata gari suna hana gwamnati samun waɗannan kuɗaɗe suna karkata su suna zubawa aljihunsu. Sanata Muhammadu Ubali Shitu na kwamitin sadarwa a majalisa ya tabbatarwa Madina Dauda wannan batu yana cewa
gaske ne muna sane da wannan matsalar da ake samu wanda yana haifar da hasarar kuɗi ga gwamnatin Najeriya kuma ta neman ja hankalin shi vice chairman na NCC wato Professor Danbata a wannan ganawa da muka yi a kwamitin ce mun tattauna shi mun sanar shi kuma shi ma ya amince akwai wannan matsala kuma an sa ido a ga yadda za a yi a yi maganin wannan matsala kuma mun ja hankalin a mai da hankalin ɗaukan matsala kai. Matsalar cyber crimes abubuwa ne mai wahala gano da shi yana da wahala amma dai daga bayanan nasa abubuwa ne masu zurfin ilimi wasu na buƙatar kuma zurfin tunani to amma dai ya ba mu tabbacin ba daga jiran lokaci ba za a sha wannan matsala. Haka ma matsalar unsolicited calls ba ka kira mutum a ita kiranka ana ma tallar abubuwa ana cajin kuɗi duk mun yi magana akai kuma an muna alƙawarin za a ɗauki mataki akai kuma na fata ba daga jiran lokaci ba za a yi maganin wannan matsala insha Allah.
Sai dai shugaban hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta ƙasa Farfesa Umar Garba Danbata ya ce tuni har hukumar ta fara ɗaukar matakan jan kunne da tsawatarwa.
Na san matakin da muka dauka na shari'a domin hana faruwa abin, wato mataki ne wanda masu harkar sadarwa kamfanoni sun lura da wannan matakin da aka dauka kuma za su kiyaye. Saboda me? Saboda ba za su so ba a dau irin matakin da aka dauka akan wanda suka yi wannan laifi in an kano sababbin wato kamfanoni masu yin wannan abin. Za mu dau mataki akan su na shari'a kamar yadda muka dauka a baya. Kuma wannan mataki mun dauka ne na wucin gadi ko a daina ko kuma za mu iya karbe lasindin ma. Wannan shine abin da ake ciki.
To me yasa kai tsaye aka je ga shari'a ba a dauki matakin dakatar da su din ko a ja musu kunne a ga ko za su sauya hali ba?
To kamar yadda kika sani, daukar mataki na shari'a ana shine mataki na ƙarshe. Mataki ne na ƙarshe muka dauka. Ashe kuwa kafin a je ga wannan mataki akwai wasu abubuwa da aka yi kamar yadda kika lura da kika yi min wannan tambayar. An tsawatar, an ce a daina, amma kiransu sun zo an ce mun gane cewa ga fa abin da yake faruwa, ku daina wannan abin. An ba su a rubuce. To saboda haka kuwa tunda yake matakan nan daman wajejen matakai uku ne ko hudu kafin a kai ga wancan mataki na ƙarshe, ashe kin ga wannan hukuma tana da hujja babba da ta dau mataki na tsawatarwa na ƙarshe. Idan har wannan abin ba daina yinsa ba, to har yanzu akwai waɗansu matakai kuma da wannan hukuma za ta iya ɗauka domin tabbatar mun cimma burinmu wajen kiyaye dokoki na ƙasa.
Duk da koke-koken da ƙwararru ke yi cewa shugabannin hukumar sadarwa ta ƙasa su sauka daga mukamansu akan rashin ɗaukan ƙoƙarin mataki, waɗansu na cewa hanyar sadarwar ta zama musu wani fanni na rayuwa da ba za su iya kushewa ba.
Sunana Muhammad Ahmed, ina aiki da kamfanin New Age Network. Wato ya zama kaman inda mutum zai ci abinci haka wayar salula ya zama a gare ni yanzu. Don wani lokaci ma ko da ba kati a waya sai ji kaman ban da lafiya. To shi ko waya ta zama kaman rayuwar mutum. Nan Bature ya kama da shi kuma mun riga mun karbe shi, to sai kuma ya shiga rayuwarmu ma wanda ma har zaka iya ma ba za ka iya ba tare da shi ba.
Sunana Malama Zainab Usman. A gaskiya kan wayar sadarwa din nan ne a wuri na kan ta karfafa zumunci tsakanina da mutane. Yan uwa ne, abokanan arziki ne, ƴaƴanka ne, duk kaga wanda kake son ka yi ma magana ko kuma wani abu ya taso, wannan wayar a cikin ɗakin ka sai kaga ka yi magana da mutane dubbai, mutane wanda suke nisa da kai, wanda wani ma sai ka shiga jirgin sama. To a sawwake komai zaka same shi. Ani dai a wuri na dai gaskiya alhamdulillah.
A halin yanzu dai hukumar tattara haraji ta ƙasa, wato FIRS, ta bakin jami'i Wahabba da Mosi da wasu manyan kamfanonin sadarwa irin su Airtel da Nine Mobile sun ce sun yadda za su yi wa ƙasa bayani, amma sai na rubuto musu wasiƙa ta neman izinin magana da su a nan gaba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Dalla a gaida Madina Dauda. Yan sandan jihar Kogi kuma sun sake kamo mutane nan guda shida da suka tsere daga hannunsu, ciki har da mutane biyu da ake alakanta su da ƴan bangar sanata Dino Malaye. Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Dama dai tun a cikin makon jiya ne aka ci mutanen sun arce daga inda ake tsare da su a wani ofishin ƴan sanda da ke birnin Lakwaja a daidai lokacin da ake shirin kai su kotu. Al'amarin da ya sa babban sifeton ƴan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya makori kwamishinan ƴan sandan jihar ta Kogi. Ko da yake dai bai yi wani cikakken bayani ba akan yadda aka samu damƙo waɗannan mutane, kakakin ƴan sandan jihar ta Kogi ASP Williams Aya ya tabbatar mun da kama mutanen ta wayar salula, inda ya ce tuni ma har sun miƙa su zuwa Abuja fadar gwamnatin Najeriya.
Suna Abuja a fasar gada can. A ina ne aka kama su? Eh, aka kama su a Kogi ba? A Kogi aka kama su.
A nan jihar Kogi aka kama su?
Eh, a Kogi aka kama su.
Dukan su shida sun koko.
To sai dai masu sharhi akan al'amuran jihar ta Kogi sun ma nuna shakku akan tserewar waɗannan mutane tun da farko. Malam Muhammad Bashir da ke zaune a cikin Lakwaja na ɗaya daga cikinsu.
Ni nawa observation ɗin. Ni fa na ga duk wannan rufa-rufa ne kawai dai a dai suna ana ga neman hanyar yadda dai za a musguna wa shi sanata Dino.
Dama yanzu ba ku gamsu da su bayanin da ƴan sanda suka bayar ba na yadda aka tsere wannan canjin ba?
Abun nan zancen nan akwai contradiction ba ce to yanzu nan the contradiction right now why the line mutum ya gamsu dan ni kan ban gamsu ba
to yanzu yadda aka yi aka kama su aka sake kama su mun gamsu
to dama mun so za kama su din ne niya nawa rai wasu ma sai rama mai the first place kawai an kama an ja aje su da wani waje kawai ba yanzu muna son ga maka wannan ba tare ka sware ne da kyau nan gaba za ka ji an ce wayannan da barayin da wayannan da suka tsira aka kama su za su zo su fada cewa ai dino ne sa suka tsira ku su suka fita sai kuma je ka rubuta ka ce na ga ma haka
da amma yanzu ka me mutanen soji ke cewa game da cewa an sake kama su ne gani suna ba
kamar da zai ka ji na bayani haka kowa doka abin rufari ba ne andiya koge ne gaskiya ba gamsu ba
kawa yanzu dai al'ummar jihar Kogin da ma Najeriya baki daya sun zuba idanu domin ganin yadda za ta kaya a tsakanin Sanata Dina Malayan da kuma rundunar ƴan sandan Najeriya akan wannan badakala. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Alkali nura da duniya.
Kuma da la'agai da Mustafa Nasiru Batsari. Wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da kusan minti 16 a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sado mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaba Muhammadu Buhari ya girgiza manyan shugabannin jam'iyyarsa ta APC da kalamin da ya yi a gaban babban taron su na cewa ba zai bar su su yi tazarce ba har su tsawaita zaman su akan kujerun su na shugabancin jam'iyyar. To kome tasirin wannan kudirin?
Wadin shugabannin na yanzu zai kare ne a watan Yuni mai zuwa. Shugaban da yake magana a taron majalisar koren na jam'iyyar ya ce tsarin mulkin jam'iyyar ya nuna dun mai son sake takarar kowane mukami sai ya sauka daga kan kujera da yake kai wata daya kafin sabon zabe.
If the tenure of our party executive can be legally voted, then it means that any nominations and primary elections that they may conduct can also
Shugaba Buhari ya nuna fargama matukar aka kaucewa tsarin mulkin jam'iyyar to duk wani zabe da ƴan rikon ƙwariya ko waɗanda aka ƙarawa wa'adi za su yi ba zai samu karɓuwa a doka ba. Wannan dai ya ƙara jefa zullumin sabon lale a headquarters jam'iyyar da yiwuwar kawar da shugaban jam'iyyar da ke kan gado John Odige Oyegun wanda baya jituwa ko ɗanyen ganye sosai da uban jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu.
A fara sauraron ƙarar da wasu ƴan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya suka shiga kan rashin amincewa da ƙarawa din shekara ɗaya ga shugabannin jam'iyyar, lauyan jam'iyyar Joseph Daudu ya bukaci kotun ta yi watsi da karar kuma jawabin shugaba Buhari wajen taron koli na jam'iyyar da ke nuna karin wa'adin ya ci karo da doka ra'ayinsa ya bayyana inda ita jam'iyya ke da hurumin yanke matsaya ta karshe. A nasu bangaren lawyer waɗanda suka shigar da karar Jibrin Okwutefa ya ce yana kan tsarin kotu ta saurari karar tunda shugaba Buhari da kansa ya nuna karin wa'adin ya saba dokar kasa da na jam'iyya. Lawyer mai zaman kansa Abuja Yusuf Sallau mutum biyu ya yi fashin baki.
Shugabanni da suka kara wannan lokaci na shugabanni da suke kai a yanzu su ma suna nasu hujjar din kasancewa sun dogara ne ga wani sashi na kundin tsarin APC wanda yake nuna cewa suna da wannan hurumin.
Bayan kammala sauraron bayanan kowa, alkalin kotun Justice Namdi Dingba ya tabbatar da zaiwa kowane bangare adalci inda ya dage ci gaba da batun karar zuwa sashi daga watan nan. Daya daga waɗanda suka shigar da karar Sani Mayanci ya ce za su zauna don yiwuwar jinye karar tunda shugaba Buhari ya yi wa dumme son fahimta bayanin tanadin tsarin mulki.
Za mu duba yiwuwar mu dakatar da karar da muka sa saboda jam'iyya da jagorin jam'iyya sun gano abin da muke magana shi ne doka ta yadda da shi kuma alhamdulillahi mun goyi bayan wannan tsari da wannan magana da shi shugaban kasa ya yi na cewa wannan abu da suke so su ya samu tsarin mulki kuma ya samu a dokokin jam'iyya ta kasa gabaki daya.
Nasiru Adamali kayan madar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ka Nasiru. To yau da muke kawo muku kashin ƙarshe na muhawarar Isa Tufi da Mafin da Dabuba Galadima za mu yi ƙoƙarin taɓa wasu abubuwa da dama da suka shafi ita jam'iyyar ta APC da kuma shi kansa shugaban ƙasar. Bari mu fara da maganar yaƙin da shi Buhari ya daɗe yana cewa yana yi da cin hanci da rashawa. Kulliya tana biya kuɗin sabulu kuwa?
Ne to, cin hanci da rashawa kan abu ne da ya sami zama da gindinsa
har yanzu akwai shi.
Har yanzu ne ma ake yin
su. Ya ma kuma ne da nada.
Eto yanzu don saboda matsi na yadda komai ya zama a matsi komai sai da kosai ne ya rage fadin kosai da yake yi ba don komai ba saboda yana ji ya sayi wake da tsada. So shin hanci duracewa sai fada da yake
da za a dade ko ga ya ta magana da yake cewa yau in ka soki Buhari sai a yi wa maka ca a kansa. Hatsarin da wasu suke nuna cewa idan ba a bari a ga gwamnati ko shugabanni gaskiya sai su ba sa gane cewa ga gaskiya abin da yake faruwa ko kuma su ci gaba da kurakuran da suke yi. Ku da kuke gindin maganin ita wannan jam'iyya ta PDP da shi Buharin kansa, yanzu mun fi su bai lafukan gaya musu abin da mutane suke faɗa game da korafe-korafensu kuwa?
Kwarai da gaske ni ko nake faɗa.
Akwai zargin da ake ta yi na cewa Buhari yana zagaye da wasu mutane da ke ko dai su ne suke jin ragamin mulkin nasa ko kuma su suke hana shi ma yi abin da yake so. Rabin na jikan haka da kai ba haka ba ne?
Na riga na yi
na san ka taba wannan abun
na sha
amma abin da nan wannan abu kai
ne duka bana zargin kowa bari in gaya maka a aje abubuwa a mahallinsa. General Buhari shine shugaban Najeriya, ban yadda cewa wani mutum zai iya sa shi abin da baya so ba. Duk abin da yake auku a gwamnati da saninsa da sansa ake yi, in ba saninsa ya hukunta mutanen mana. Yana ji yanzu ba zai ji wannan magana da muke ba, ana cewa wane yana kaza, wane yana kaza, wane ya saci kaza, wane ya saboda fa'idar kaza, duk kuna faɗa. Tsaya mana
bari ga wata suna ma a fatuwa magana mun daura Abba Kyari, sojoji, shugabanni, iyalai da sauransu da ke zagaye da shi. Saboda sai a ce ai wani yake sa Buhari,
dukansu ba su isa ba, sai abin da ya ga dama ne ko sun gaya masa abin da ya ga dama ne yake yi. Ai ba mu san su ba. Kar ku zargi kowa. Abin zarga shine General Buhari, in ta yi kyau shi ta yi wa kyau, in ta ɓaci shi ta yi wa kyau. Amma babban ƙalubale ga jam'iyyar APC da wannan gwamnati shine abu ɗaya tak. Mutane su ɗauka cewa ai General Buhari ne ko yana kwance akan gadansa zai ci zaɓe, to wallahi sai a buga ƙararrawa rawa kafin 11 ya faɗi shi bai sani ba a lokacin ba magani. In kuma bai ji wannan shawarar ba yake jin su suna zuga shi, to wallahi tallahi kansa yake wa illa.
Haka ne Yarima. In ka da
mu dai mun san akwai kuskure da yawa da suke ƙasa, kuma in Allah ya yarda daga
yanzu mun san mun sun kwana-kwana ne na fasa yanzu dalla dalla me ne kuskure
yadda talaka yake rayuwa yake
shi kuma amma kuma kan ake cewa su suke son Buhari,
eh to ai su ne
na sabu ne a soke
Buhari, su ne suke cikin rarrafi kuma
yanzu wani abu da naji NPDP da misali suna misali shi sai ce ai lokacin PDP mai ya fa arha abinci ya fa arha
na ya fa
arha da garin kuma
mun kusan zuwa ƙarshen shirin nan. Abin da yake so mu yi magana magani magungunan da ya kamata a yi domin bisa ga duka alamu dai hatta su Alhaji Bubu Galadiya ba sa da niyya barin APC, suna nan cikinta duk da wannan rashin jin daɗin da ke gudana tsakanin.
Babu dalilin bari.
A'a, ba su nuna alamu za su bari ba. Alhaji Bubu baka da niyya barin APC.
Ina, ai to ne da yau mutum da gidansu. Mu fa muka kafa. Kowa ma da ya zo. Har Buhari abin gidan mu ya zo ya shiga domin sai da muka sa hannu a yi ta tukunna ya zo ya shiga.
Ko riga shi zuwa. Ba ku da alama za ku bar APC, kuma tunda ba za ku bar ta ba za ku so ta yi nasara abubuwan da za ta yi. Ta yaya za a game da nishi karshe muke so magana magunguna yanzu a nan dubu ba ni abu biyu ko uku muhimmai wanda za a yi su ku ga cewa an gyara jam'iyyar nan kafin zaɓen nan na 2019 wanda zai sa ku taru dukkan ku a ɗaya kai a tafi tare.
Na ɗaya amma da mutane.
Me yake nufi da haka?
Wato duk wanda ya sha wahala ba sai dan uwanka ko na jini ko na auratayya ba. Aiwa mutane abin da ya kamata ƴan jam'iyya su yi walwala. Na biyu shugaban ƙasa da kansa dukkan inda ake waɗannan rigingimu ya kirawo mutanen a ɗebo su masu rigimar su zauna shi da kansa
da su
ya yi musu sulhu. Mun gani shagari yana yi a kan Kano ɗin nan, shagari sai sallan asuba muke tashi don a sulhunta su Bashir Tofa su Aminu Wali da Sunusi Ɗantata da grup ɗinsu. Na uku ai adalci. Adalci shi ne duk sassan ƙasan nan ai musu abin da ya kamata. Mu ba za a ce kawai don mu ‘yan arewa ne mu mutanen Buhari ne ko ba a yi mana komi ba mun gamsu ba, wannan fa ba zai yiwu ba.
Gwamnati ta fifita mutanen kudu ne
ba rai da gaske ko mukamai ai duk masu tsokan su ake baiwa in shi baya ji ni ina zan gaya masa takabbin labarai mukaman ma masu tsoka duka su ake baiwa na hudu yaran mu da suke bila adadin suna yawo a titi ba su da aikin yi dole gwamnati ta tashi tsaye ta kirkiro ayyuka koda na karfi ne su samu abin yi
to na shi yarima muri Alhaji Buba ya zana abubuwa kamar guda biyar kai ba ta da tabo wanda ya fada ba akwai wasu abubuwa da kake ganin jami'an nan za ta yi kafin zabe na gaba APC tana fuskantar wani hatsari daga PDP in ba ta gyara wannan abubuwa ba ana ya koma gidan jiya
ai APC ba ta kafu ba sai da jinin PDP
wai PDP za ta yi dawa
PDP ka ita ta kafa APC duk abin da muke magana na yadda ake gudanar da harka a cikin APC stamped in daga PDP suka dauka
saboda zaman MPDP a cikin APC
saboda majority na MPDP a cikin APC
me hatsarin PDP a wurin APC a gaba
ni ba hatsarin PDP a APC nake ji ba in su MPDP za su yi amfani da kwakwalwar su ai jefar da gwamnatin APC kamar ture kaza ne kadai bai kwai
za su iya
me zai hana waye yanzu a APC zai fito ya kirari ya ce shi gashi an masa abu kaza Obasanjo a shekararsa ta farko sai da ya billionaires 37 a Najeriya a cikin sauran da yan arewa yau ka gaya min mutum daya da wannan gwamnati ta gina don ya sha wahala ko kuma yayi mata aiki da jinin sa ko da gumin sa ko da dukiyar sa mutum daya tak wanda bai da alaka da wanda suke gwamnatin
to ga sheku to wannan shine kashin wannan muhawara ta Abuba Galadima da Isa Tafitan Mafindi a makon gobe wasu sababbin baki ne kan hanya wato wani hamshakin kwamare da wani gogaggen lawaya da za su fafata a fagen siyasar zaben shekarar 2019
baba ni ne nace an sa shugaba Buhari a keji ba shi da bakin sa ya fada da bakin sa yace an sa shi a keji a bila
shugaba Muhammadu Buhari ba irin mutum da raka sa shi a keji bane yake ji ko ka sa shi a keji wallahi ba zai tsaya ma a wannan keji ba mukamai nawa shugaba Muhammadu Buhari ya rike wanda ba a saka shi a keji ba sai yanzu
wa'annan korafa-korafan na wa'anda suka kiyoye shugaba Buhari suke kawo matsala ai uwar gidansa ma ta taba yi shin za a ce kinsa take yi ne kin shugaban kasa take ta faɗa wannan
bara a ce yau idan ba zai takara ba a shekara ta 2019 shikenan kuma jami'ar APC ta wargaje kenan
duk mutumin da yake da kai shugaba Buhari ba shine APC ba to bai san me ake ciki ba idan ya zare ta mutu
to sai da aka ci zuwan wannan muhara wace ita ma dai mai zafi ce yanzu muna son mu yi godiya tare da yan bankwana ga bakin mu wato shi Alhaji Isa Tafida Mafindi da kuma Alhaji Buba Galadima sannan da ma'aikatan mu na can Abuja wanda suka taimaka mana muka hada wannan shiri a can Abuja din wato Nasiru Adamu Hikaya da kuma Benjamin Gawan a madadin dukkan bakin da kuma su ma'aikatan ni ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington mun ba ku lafiya
to ba da yanzu kuma ga labarai a takaice
kasuwar hannayen jari ta Amurka ta sake faduwa ko a jiya Litinin bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya fara sukar katafarin kamfanin zamani ta yanar gizo Amazon da kuma martanin China na azawa su kayayyaki daga Amurka karin kudin haraji a rikicin cinikayya dake kara karfi Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Litinin ya bada sanarwar ya zai jingina yarjejeniyar da bani kasar da kasar bani Yahudun ta cimma da hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya na sake tsugunar dubban yan cira ne daga Afirka da suke cikin kasar halin yanzu a wasu kasashen yammacin duniya za a haskaka fitila kan dangantakar Amurka da kawayen ta kungiyar tsaro ta NATO a wannan makon lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai jagoranci taron koli da kasashe da suke yankin Baltic fadar White House yau Talata
to madalla da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar amma kafin mu sallama da ku bari mu mika gaisuwar fatan alheri zuwa ga Alhaji Abubakar Jijiwa Sadaunan Fufure da fatan kowa na lafiya a madadin waɗanda muka gabatar da shirin daga Sahabu Aliyu da kuma Malam Sidi da kuma injiniya mu na wannan safiyar John Ellison Baba Yakubu Makirini ke sallama da ku sai da hantsi za ku ji mu dauke da wani shirin